24h sur 24. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bayanin kwamitin yaki da corona na shugaba Buhari ga samar da cibiyoyin gwaji yayin da na kudi ke karbar akalla naira 40,000 kafin su gwada mutum. Yan siyasa a Nijar na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar tsakanin Bazoum na PNDS da Usman na LDR. Shi kuma sarkin Kaltungo a jihar Gombe na sa tantance allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da shirin muryar Amurka bai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Wakili na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta nada dan ba da rahotanni kan rikicin Myanmar, Tom Andrews, ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taba lamunta da shi ba, wanda ke bukatar kasashen duniya su tashi su ka kausan suka a kai. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka, Andrews ya ce wannan abu da ya faru a Myanmar tamkar hari ne akan al'ummar kasar kuma san bai dace ba, ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce. A da ranar Litinin, sojojin kasar ta Myanmar suka karbe ragaman mulkin kasar, suka kuma ayyana dokar taɓaci na tsawon shekara ɗaya tare da tsare shugaba Aung San Suu Kyi da kuma shugaba Yoon Win Myint. Wannan rikici ya samo asali ne bayan kwanaki da aka kwashe ana kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da jam'iyyar NLD mai mulki wacce ta lashe zaben watan Nuwamba da aka yi. Rundunar sojin kasar ta Myanmar ta ki amincewa da sakamakon zaben, inda take zargin cewa an tafka magudi. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar kasar Alexei Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5, inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'ummar kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari. Bisa la'akari da cewa Navalny ya riga ya kwashe wata 10 karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi, hakan na nufin zai kwashe shekara 2 da wata 8 kenan a gidan yarin. Ita dai kotun ta samu Navalny da laifin keta dokar hukuncin jika gyara halinka daga wata shari'a da aka yanke mai a hukuncin shekarar 2014, inda yake sanar da hukumomi inda yake bayan da aka dauke shi rangaranga zuwa Berlin da neman maganin gubar da aka saka masa wacce ta kusan halaka shi. Shi dai Navalny ya sha fadin cewa hukuncin da aka yanke masa a shekarar ta 2014 bai ta da kullun siyasa ne, abin da ya kuma kwatanta da yunkurin hana shi yin takarar neman mukami karkashin dokar kasar ta Rasha. Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzura mutane su yi zanga-zanga a gidan majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Su dai yan Democrat a majalisar wakilai suna zargin Trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tanzura magoya bayansa gabanin mamaye gidan majalisar da suka yi, inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben da ya kada Trump. Wannan tarzoma dai ta yi sanadin mutuwar mutum biyar ciki har da ɗan sandan da ke tsaron gidan majalisar, baya ga wasu dimbin mutane da suka ji raunuka daban-daban. Su dai lauyoyin Trump sun yi watsi da wannan zargi, sun kuma dasa alamar tambaya kan wannan shari'a, inda suka ce ba taɓa tuhumar shugaban ƙasar da ya bar ofis ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba Donald Trump ya samar kan batun shigar baki kasar, ciki har da batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar Amurka da Mexico. Yayin da yake rattaba hannu, Biden ya ce ba sabuwar doka na kirkira ba, kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne. Makonni biyu da suka gabata a cikin sa'o'in farko da ya kwashe a ofis, Biden ya ɗauki matakin dakatar da gina katangar da Trump ya sa a gina, wacce za ta laƙumi $16 billion akan iyakar Amurka. Sannan ya aika da wata bukata kan shigar baki zuwa majalisar dokoki, inda 'yan majalisar suka jima da gaza cimma matsaya. A gefe guda, 'yan majalisa masu sassaucin ra'ayi da ke son a sassauta matakan karɓar baki a matsayin 'yan ƙasa a gefe ɗaya kuma masu ra'ayin mazan jiya da ke kokarin hana shigar baki kasar ba bisa ka'ida ba. Shugaban da ke kula da tsare-tsaren shirye gasar wasannin Olympics a Tokyo ya nuna kwarin gwiwar cewa za a gudanar da gasar a wannan shekara duk da cewa ana fuskantar annobar coronavirus. A cewar Yoshiri Mori, mutum da ya kamata a mai da hankali a kai shi ne yadda za a gudanar da wasannin, ba wai a rika cewa ko za a gudanar da shi ba. Tun dai a watan Yulin bara aka tsara za a yi gasar ta Olympics, amma masu shirya ta suka dage ta har zuwa tsawon shekara ɗaya. Yanzu a ranar 23 ga watan Yulin bana aka tsara za a fara gasar.
Kwamitin yaki da cutar corona na shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato PTF a takaice ya yi ƙarin bayani kan cibiyoyin gwajin cutar na gwamnati a yayin da na kuɗi ke cajin akalla naira 40,000. Dr. Mukhtar Muhammad na kwamitin ya amsa tambayoyin da muryar Amurka ta yi masa kan halin da ake ciki.
Duk da ana yawan gwaje-gwaje, har yanzu yawan gwajinmu bai isa ba, don akalla gwaje-gwajen da aka yi gaba ɗaya ba su wuce miliyan 1,300,000 ba. Ka duba kan lissafin yawan mutane na Najeriya, gaba ɗaya wannan bai kai kashi ɗaya ba ma na cikin 100. Kokarin da ake yi shi ne tunda cuta ba ta da magani sai dai a yi kokarin kare kai. Kuma shi ne abin da PTF da shugaban ƙasa ya yi tun a lokacin da aka fara wannan abu, take kokarin yanda za a yi mutane su fahimta kuma a ci gaba da kare kai, sa abin kare hanci da baki ko kuma yawan wanke hannu da kuma kasancewar ba a shiga cunkoso. So duk abubuwan da ake sun ta'allaka ne akan kokarin a kare cutan. Sannan waɗanda suka kamu da cuta kuma an yi kokari, an kakkafa wurare a asibitoci, an ba da magunguna, an ba da kayayyaki, an ba da horo ga likitoci da sauran ma'aikatan asibiti akan yanda za su gudanar da aiki.
To kai maganan ɗakunan gwaji wanda aka fi sani da laboratory ɗin, akwai ƙorafi da mutane ke yi so tarin yawa cewa in suka tafi neman a gwada su ana cajin su kuɗi mai yawan gaske kamar naira 40,000 zuwa sama. To me yasa ya kai ga irin wannan matsayi maimakon a ce ana yin shi kyauta domin a gano masu dauke da cutar har akai da killace su?
Ya danganta ina mutum yaje. Akwai wurare na hukuma wanda aka ware ana yin gwaji kyauta, akwai su a kusan kowace jiha. A yanzu haka mun ba da umarni cewa kowace karamar hukuma ya zama akwai wurin da aka killace na yin gwaji akalla asibiti daya. Idan ka je
asibitin gwamnati kenan,
na gwamnati, kananan asibitoci ma primary healthcare da general hospitals, kowace jiha mun yi magana da su, yawan ci suna kan yin wannan, watakila basu kara sayi a ko ina ba, amma umarnin da aka ba su kenan. Kuma duk inda ka je a babban birni na jiha akwai akalla wuri guda daya, wasu ma suna da sama da haka, wanda za a gwada mutane a yi musu test. To banda wannan na gwamnati da ake yi kyauta, to akwai kuma na kuɗi, asibitocin kuɗi ko laboratories na kuɗi, su ma mun ba su dama domin su gwada mutane. Amma babban abin da ya sa muka ma ba su dama su asibitocin kuɗi ko kuma laboratory na kuɗi shine saboda masu shigowa Najeriya, waɗanda yake sun yi tafiya kuma yanzu za su shigo Najeriya. To idan ka yi tafiya ne ka zo, yanda aka yi tsarin shine za ka je wurin gwaji na kuɗi, domin a nan ne za a yi maka a fito da result, kuma su suke ba mu wannan sakamakon. Ba mu niyya mu hada wurin karban kuɗi da kuma wurin da ba a karban kuɗi a wuri ɗaya ba, saboda zai ba da wata kafa da za a yi wasu abubuwa da ba su dace ba. Shi yasa muka killace na kuɗi daban, su wa'annan za su yi passenger wanda suka yi tafiya ko wanda za su yi tafiya. Sannan da na gwamnati wanda yake ba a biya kyauta ne, wanda yake kuma sun fi yawa, muna da sama da 80 a ƙasar nan, wanda yake mutum zai je ya gwaji a bashi sakamako ba tare da ya biya kuɗi ba.
Ƙasa mai mutane sama da miliyan 200, kuna da wajen gwaji kawai 80 a wannan ƙasa, anya ya isa?
80 ɗin da nake miki magana waɗanda ake yin gwaji kenan a laboratory ɗin, shine inda za a sarrafa specimen da aka ɗauka a duba a ga ko akwai ko babu.
Ba na kuɗin ba?
Ba na kuɗi ba. So waɗannan
yawanci
na gwamnati, kuma zake ga waɗannan yawanci suna state headquarters ne. A nan ne ake da waɗanda aka yi wa training, waɗanda suka samu horon yin wannan aiki, don ba kowa ne yake ba.
Dr. Mukran Muhammad na kwamitin PTF a zantawarsa da Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar magoya bayan dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS Bazoum Muhammad da na jam'iyyar adawa ta RDR Muhammad Usman na shirin tunkarar zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Ga wakiliyar mutumar Abadi daga Damagaram.
A cewar Mamman Saleh shugaban RDR can jireshin jihar Damagaram, komai dai ya kankama na yakin neman zabe a nasu bangare.
Muna nan muna dauka matakan da suka dace domin mutunkari wannan farfaganta yakin neman zabe a zagayen da biyu. To lalle duka abin da ya kamata a tsara mun tsara shi. Kowanne yana da dabarun shi da ba ana wajen hudunci ga irin dabarun da muka yi daga irin dabarun da muka yi amma dai muna nan muna shirye-shirye kuma insha Allah shirin namu za mu ci gaban Allah kamar ɗan kokowa na ɗan shiga hilin kokowa ai bai raina abokin karashi dole mu ɗauki duka matakan da ya kamata an tuka ai kayan tsaye.
A wannan karo matasa na gungun adawa na Kafin Ventan sun tsara wani salo na yakin neman zabe inda za su shiga sako da lungu na cikin wannan ƙasa. Ko Miman Mansalan zai ce a nan
matakai kama abin da shahi samari ko kuma matasa abin da shahi mata abin da shahi ma'aikata da sauransu to lalle su matasa sun tsarin su na huta karkara su sa komiti domin tinkara wannan zabe. Mu abin da za mu ci a nan lalle sun tsari abin da rage gare mu mu jawo hankalinsu su yi abu bisa kan ka'ida.
Su ma daga nasu waje jam'iyyar PNDS tarayya a ta bakin kakakinta Hafiz Malam Bashir batun yanzu ba suka yi wannan shiri.
Da yake tsarin mulki mu na Niger shine wanda ake cewa tsarin mulki mai ruwa biyu kuma duk inda aka ta zabe na shugaban kasa daman ana rabe a hankali ya rabu a biyu ko a wuce a zagaye na farko in an samu rinjayen da doka ta tanadi ko kuma ta zagaye na biyu to saboda haka kenan tun farko ma zaben da muka tashi shirya shi mun shirin shi na farko a shi yakin neman zabe zagaye na farko in har Allah ya sa ba a samu nasara ba kuma a dawo yakin neman zabe na zagaye na biyu saboda haka gaba ɗaya a lokaci guda muka yi tanadin wa'annan zagaye guda biyu na neman shugabancin kasar Niger duk abin da ya kamata a yi tanadi mun yi tanadin shi tun zagaye na farko.
Yanzu 'yan siyasa sun zage dantse kan wannan zabe duk da ma ana ganin yanzu ba wani armashi ne ke akwai ba sai Hafizun ya ce
to kamar haka ne ake gani to amma ba haka bane mu a wajen mu bayan da tsare a shirye muke mun yi shirye-shiryen mun kimsa duk abin da ya kamata a ce an yi a yakin neman zabe wanda muka yi a zagaye na farko haka za mu yi shi a zagaye na biyu insha Allah wancan ya yi armashi a yawan 'yan takara ai mutum 30 ne wannan gamu kuma mutum 2 ne za su tsaya takara.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Sarkin Kaltungo a jihar Gombe Alhaji Salim Muhammad Umar ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta gayyaci masana kimiyyar magani don nazartar ingancin allurar rigakafin corona kafin fara aiki da ita. Sarkin na magana ne a taro da manema labaru a wata liyafa kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya yi kuma na rahoton.
Michael Tungo, injiniya Salim Muhammad Umar shi ne mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe. Ya ce tantance sai hancin maganin corona da za a shigo da su zai kawo kwanciyar hankali a zukatan 'yan ƙasa.
Yan jarida muna godiya kwarai da gaske da kuka musamman da kira namu zuwa wannan ƙaramin gari namu na Kaltungo. Kuma muna son mu kira gwamnatin tarayya ta kira duk masana kimiyya namu su zauna su tantance duk wata irin maganin da za a aiko su. Sun su gaya mana da bakinsu akan wannan maganin ba ta da illa. Saboda mu samu ƙarfin gwiwa na kada mutanenmu a jiya karɓar wannan allura. Amma ba mu samu haɗin gwiwa da masana kimiyya da wajen magani ba to fa da ƙirmin umurai mu zai tasiri sai mu haɗu gwiwa mu yi aikin na tare da su. Allah da ya taimake mu. Mun gode.
Shugaban kwamitin liyafar Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustapha alkaban Kaltungo ta bayyana 'yan jarida da cewa su ne al'ummar da suke wayar da kan mutane kan abubuwan da ke faruwa a duniya.
Baba da yake masoyin 'yan jarida ne ya san muhimmancin jarida ya san muhimmancin 'yan jarida 'ya'yan shi to ya tara su ya zakulo daga sashi-sashi ya tara su saboda ya gode musu a bisa ayyukansu da suke yi na taimakawa gwamnati na taimakawa ƙasa wurin faɗakar da jama'a da faɗin abinda shine zahiri a ƙasar, kuma saboda ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da ayyukansu. Shi yasa ya tara su, ya zakulo su, su ci abinci tare, su yi shawari tare. Yan jarida, mun gode, mun gode. Allah ya kai kowa gida lafiya. Salamu alaikum.
Wakiliyar gidan talabijin na Abubakar Rimi ARTV ta bayyana taron da cewa Karama manema labarai ne.
Ni sunana Hajiya Binta Usman, na zo daga gidan talabijin na ARTV. Gaskiya wannan abu ya yi kyau wanda sarki mai Kaltungo ya shirya wa 'yan jarida da kuma masarautarsa ta Kaltungo. Gaskiya an ci an sha duk shekara yana yi, amma wannan shine zuwa na farko da cewar abubuwan da ake gaskiya kan wallahi na ƙayata jama'a, na kuma ƙayata masarautar Kaltungo baki daya.
Wakilin gidan radiyon sashen Hausa na Jamus Al-Amin Muhammad shine gabatar da jawabin godiya a madadin wakilan kafafen yaɗa labarai na ciki da kuma na ƙasashen ƙetare.
Muna mika godiya ta musamman ga mutunta mu da aka yi don taɓa ganin sarki da kansa ya kira 'yan jarida ya zauna da su ya ci abinci da su. Saboda haka muna mika godiyarmu wacce ba za ta taɓa misaltuwa ba. In Allah ya soya da akwai ayyuka da yawa da za mu yi wanda za su ƙara ɗaukaka martabar wannan gida da ma masarauta da garin baki ɗaya.
Masu rawa da waka na ƙasar Tangale sun gabatar da rawa da waka a wajen liyafar. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Kaltungo a jihar Gombe, Najeriya.
Kada a shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin Yanayi da Muhalli mun karɓi bakuncin Dr. Biro Ahmad Amshi, Dr. Kacala Lawal Gaptiya da kuma Dr. Yusuf Sale. Sinadarin hydrogen wani bangare ne na sinadarin carbon dioxide wanda masana suka bayyana cewa yana taka rawa wajen gurɓata yanayi. Lamarin da masanan suke ganin ya kamata a kiyaye yawan wannan sinadarin a cikin muhalli. Bincike ya nuna cewa kimanin wani sashen kasar kaso 30 cikin 100 ne a kowace shekara hamada take mamayewa. Sai dai kuma Dr. Meru Ahmad Amshi, masaniya kuma kwamishinar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar Yobe, Najeriya, ta ce akwai mafita har idan za a mara wa manoma baya. Ko menene take nufi da haka?
Akwai guna yana fitowa.
ruwa sosai a area arewacin Yobe, kuma mun san cewa Yobe tana fuskantar matsalolin hamada, tana taimakawa in ta tsuro ta rufe ƙasa. A rani ba za ki ga bishiya ko ɗaya ba, amma sai ki ga wannan guna Allah ya bada yanda zai rayu a ƙasa, zai rufe ƙasa, so kin ga yana ragewa. ƴaƴan guna mai ne mai kyau wanda nutritionally yafi na gyada, yafi man gyada, kuma in aka fitar dabbobi ma suna amfana da banda tukan seed din. Ainihin wannan kokon suna nan kaman ƙwarya ne, suna the same family. Dabbobi suna amfana kuma yana da kyau matuka ga dabbobi. A lokacin da nake wannan ayyuka na jima ina yi, muna duba abinda al'umma za su amfana, kuma mu ga yaya za mu yi wasu matsaloli a rage su. Kaman yanzu desert encroachment yanda yake zuwa, kuma mutanen dama suna yin guna. Me ya kamata a taimaka musu, yaya za su yi a inganta musu wannan production na wannan guna da processing din, kuma dabbobi ya za a yi su ma a ba su abinci, don akwai lokacin da kwata-kwata babu abincin dabbobi. To kin ga wannan da tukan nashi da abin da ya saura kaman karago ko tunkuza bayan an fidda mai da wannan na ƙwarya bayan, duk yana taimakawa, kuma farmers alhamdulillah suna matukan sha'awa.
To kowasu matakai ya kamata al'ummar duniya ta dauka domin kiyaye dawamar yanayi, musamman maganin yadda matsalar take daɗa ta'azzara. Dr. Kacallar Walgacciya shi ne shugaban ma'aikatar sashen yanayi ta Nijar, ya kuma yi tsokaci game da wannan lamarin.
Matakan da duniya ta dauka za mu sashi da kyau, kuma mu gamsu da shi. Amma sato menene ke haddasa wannan sauyi? Da aka samu wannan, sai a koma ga ya za a gyaro ta, a ga dai yawan ga abu an samu sosai ci gaba. Tunda ana bayani kullum ana tambaya sosai bisa harkar menene shi sauyi yanayi, kuma me yake haddasa shi. Na farko da zan cewa shi ne cikin iska da ke kiran mu bimu, wanda kuma muke lumfasa a cikin shi, idan dai yana sinadarai iri-iri na gas-gas. Gaskin da ake cewa abin da aka sani nitrate da methane, wannan iskan gas ne wanda su characteristics su babba shi ne kamar yanzu rana ya shigo nashi zafi bisa ƙasa ko ruwa haka nan, sai ƙasa shi ma da kanshi ƙasan dole shi ma sai ya aika nashi zafi. Quality light kin da yake zo mana da rana ƙasa nan take fidda lalle ba ɗaya ba na ƙasa shi ne zai shi ne shi ma infrared na ji shi. Wannan su carbon dioxide da suke na cikin iskan namu na atmosphere su suke maido mana wasu gurgun wannan zafin da ya mata mutane ya ce ta zama.
Sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, sai bakin namu Dr. Meru Ahmad Amshi, Dr. Katsina Lawal Gaciye da Dr. Yusuf Sani, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Sabo, ya Aisha Azumi ke cewa wani lafiya.
Awal Garba, kawo mana shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridu namu na wannan mako ne da jaridar da misali ta kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda ta wato mana a farkon shafin ta cewar ƴaƴan jam'iyyar adawa na MSA karkashin jagorancin shugaban kungiyar na ƙasa Maurice Kamto sun fara gudanar da wata taruka su a birnin Yaounde domin neman guzurewa gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen yadda yanzu haka aka sanya doka kan hana kungiyoyi gudanar da wata zanga-zanga ko kuma waɗansu taruka a faɗin ƙasar. Jaridar Le Jour kuma ta rawaito mana cewar a garin Kumba, ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila, yanzu dai ɗan bindiga sun yi awon gaba da waɗansu malaman makarantar sakandare guda biyu masu garkuwan suna buƙatar malaman ne da su daina gudanar da karantar da ɗalibai domin su bijirewa dokokin da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta gindaya musu na cewar a koma makaranta. Jaridar Economy ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar da take kula da bangaren noman kakao a kasar Jamhuriyar Kamaru ta buƙaci gwamnatin kasar da ta tallafa wa masu sana'ar noman domin farfaɗo da harkokinsu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce matasa a bangaren yan aware waɗanda suka ajiye makamansu kana gwamnati kuma ta yi musu alƙawarin ɗaukansu ga waɗansu ayyuka a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Yanzu ne sun fara nuna bishinsu kasancewar har yanzu alƙawarin da gwamnatin kasar ta yi musu ba su gani a ƙasa ba. Za mu kammala shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Ana ita kuma ta gulmata mana cewar mata da matasa sun fara nuna ƙorafinsu kan yadda gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi kon kula da su a yayin da ake rabon mukamai a gundumomi goma na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Kana cewa an yi amfani da su wajen gudanar da zaben a jihohi goma na kasar kuma yanzu an yi watsi da su suna buƙatar gwamnatin kasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewar su ma an shigar da su a waɗansu ɓangarori daban-daban domin samu su da ayyukan yi a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mama Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daga cikin matakan da ya dauka tun bayan shigarsa office, shugaban Amurka Joe Biden ya nika bukatar tsawaita yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya da aka kulla tsakanin Amurka da Rasha, wacce ake kira START a takaice, wacce har ila yau ita ce ta rage cikin yarjejeniyoyi da ke tsakanin kasashen biyu. A da ranar 5 ga watan nan na Fabrairu, wa'adin wannan matsayar da aka cimma zai kawo ƙarshe. A tattaunawa ta farko da suka yi ta wayar tarho, shugaba Biden da takwaran aikinsa Vladimir Putin sun zanta kan yadda kasashen biyu suke da muradin ganin an sabunta wannan yarjejeniyar, suka kuma amincewa wakilan ɓangarorin biyu su yi maza su fara aikin tsawaitawa kafin ranar 5 ga wannan watan na Fabrairu. Kamar yadda fadar White House ta faɗa a ranar 26 ga watan Janairu, daga cikin kalaman da shugabannin biyu suka tattauna kwana guda bayan zantawar shugabannin, ɗaukacin 'yan majalisun dokokin Rasha biyu sun kada ƙurin amincewa da tsawaita wannan yarjejeniyar. A dai shekarar 2010 aka rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar tsakanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha a wancan lokacin Dmitry Medvedev. Yarjejeniyar ta takaita wa Amurka da Rasha mallakan makaman nukiliya 1,550 da kuma makamai masu linzami 700, sai kuma nau'in makami mai linzami na ICBM da ke iya ratsa nahiyoyi da babamai 800 ga kowace ƙasa. Sannan matsayar har ila yau ta tanadi bari na ziyarta wuraren kera waɗannan makaman don a ga ko ana kiyaye ƙa'idoji da aka gindaya. Mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki ta faɗa a wani taron manema labarai cewar sabuwar yarjejeniyar da ake kira START ita ce kadai ta rage wacce za ta iya dakile makaman nukiliyar Rasha, kuma muhimmiyar madogara ce ta samun daidaito tsakanin kasashen biyu, wato Amurka da Rasha. Sakataren yada labarai a ma'aikatar tsaro ta Amurka Pentagon John Kirby ya ce amincewa da Rasha ta yi da wannan sabuwar yarjejeniyar za ta kare muradunmu da suka shafi tsaro, kuma dukkan Amurkawa za su kasance cikin yanayi na tsaro idan aka sabunta ta. Ya ƙara da cewar tsawaita wannan yarjejeniyar wadda za ta takaita tarin tilin makaman nukiliya har sai zuwa 2026 zai baiwa Amurka da Rasha lokaci da za su duba wata hanya ta dakile yaduwar makamai, wanda hakan zai ƙara rage haɗarin da Amurkawa suke fuskanta. Amurka ta sa ido kan irin ƙalubale da Rasha ke haifarwa da kuma yiwuwar samun wata hanyar da za ta dakile rumbun makamai da China ta mallaka, wanda ke ci gaba da ƙaruwa. Yayin ganawa da suka yi ta wayar tarho da shugaba Putin, wato baya ga batun sabunta wannan yarjejeniyar ta START, shugaba Biden ya taɓo batutuwa da dama da Rasha ke yi waɗanda suke tada jijiyar wuya Daga cikin su akwai barazanar da kasar ke yi wa ƴancin gashin kan da Ukraine ke da shi, kutse cikin rumbun bayanai da ya shafi kamfanonin Amurka da ma'aikatanta, yin katsalandan a zaben Amurka na 2020. Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na ba da tukuici don a kashe dakarun Amurka a Afghanistan da kuma saka guba ga shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny. Shugaba Biden ya faɗa wa manema labarai cewar, na lura cewa za mu iya aiki don kare muradun ƙasashenmu kamar wannan yarjejeniyar Tastad. Mu kuma fito ƙarara mu faɗa wa Rasha cewa mun damu da irin halayen da take nunawa. Wannan shine sharhin da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu da na jagorancin shirin da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.